sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Papa Roma Francis ya fara wata ziyarar aiki a Hungary inda ya gargadi kan yadda tsatsauran kishin ƙasa a Turai ke barazana ga nahiyar. Yana mai cewa karɓar bakin haure tare da wasu ƙasashen nahiyar shine cikakkiyar koyarwa ta addinin Kirista. Yayin jawabin da ya yi, Papa Roma Francis ya nuna buƙatar da a maido da nahiyar ta Turai bisa turbar da magabata suka ɗabbaka ta bayan yakin duniya na biyu. Yana mai cewa ya kamata ƙasashen su riƙa duba irin hali da buƙata da sauran ƙasashe ke ciki. Kazalika Papa Roman ya yi kira da a kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi da Ukraine bayan wani mummunan hari da hukumomin Moscow suka kai a ƙasar wanda rabon da a ga irin sa tun watanni biyu da suka gabata. Wannan ziyarar ta kwanaki uku da Papa Roman mai shekaru 86 ya kai ƙasar ta Hungary ita ce ta farko tun bayan da aka sallamo shi daga asibiti a watan Maris. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga gwamnatin Burundi da ta yi wa tsohon Prime Minister ƙasar Alain Guillaume Bunyoni adalci a shari'a da yake fuskanta. Bunyoni yana fuskantar tuhuma kan amfani da ofishinsa wajen yi wa doka karan tsaye da kuma yin sako-sako da sha'anin tsaron cikin gida. Tun a ranar Alhamis aka karanta wa tsohon Prime Minister laifukansa ofishin mai shigar da ƙara. A makon da ya gabata aka kama shi bayan da aka samu rahotanni da ke cewa yana ƙoƙarin tserewa. Kuma ofishin babban mai shigar da ƙara ya tabbatar da kama Bunyoni cikin wata sanarwa da ya fitar. Shi dai tsohon Prime Minister na zargin gwamnatin ta Burundi da yin garkuwa da shi. Kwamitin gudanarwa na tarayyar Turai ya faɗa a ranar Juma'a cewa an cimma matsayin da za ta ba da damar shigewa da kayan hatsi da aka ɗauko daga Ukraine, inda za a ratsa da shi cikin wasu ƙasashen tarayyar Turai bayan da suka takunkumin yin hakan a baya. Bulgaria, Hungary, Poland, Romania da Slovakia sun nuna damuwa kan cewa kayan hatsin da aka taho da su daga Ukraine an ɗauko su ne takanzan kaiwa wasu ƙasashe amma sun makale a kasuwanninsu, lamarin da suka ce ya haifar da faɗuwar farashin kayan abinci a yankunansu. Mataimakin majalisar zartarwar ƙungiyar tarayyar Turai Valdis Dombrovski ya wallafa a shafin Twitter cewa ƙungiyar tarayyar Turai ta cimma matsaya da ƙasashen biyar don a kawar da damuwar da manoman ƙasashen suka nuna. Kayan hatsin dai sun haɗa da alkama da masara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hare-haren sama da na tankunan yaƙi sun girgiza Khartoum babban birnin Sudan da kuma birnin Bahari da ke makwabtaka a ranar Juma'a a cewar shaidu. Hakan kuma cikas ne ga matsayin da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'a 72 da rundunonin da ke takaddama da juna suka amince a baya. Ɗaruruwan mutane ne suka mutu yayin da dubbai suka tsere domin tsira da rayukansu yayin da dakarun ƙasar ta Sudan da abokan hamayyarsu na RSF suka kaure da faɗa tun a ranar 15 ga watan Afrilu. Wani rikici ya haifar da cikas ga wani shirin mai da ƙasar turbar demokradiyya da ƙasashen duniya ke goyon baya inda aka tsara za a gudanar da zaɓe. Wani rikici har ila yau ya farfaɗo da daɗaɗɗen faɗannan da ƙasar ta fuskanta a yammacin Darfur inda aka kashe mutane da dama a makon da ya gabata. A yankin Khartoum an ji tashin bindiga da ababen fashewa yayin da hayaƙi ya turnuke Bahari, wani birni da ke kusa da Khartoum. Dakarun ƙasar ta Sudan sun yi ta amfani da jiragen yaƙi akan mayakan na RSF waɗanda suke ɓoye a cikin unguwannin birnin na Khartoum. Amurka dai na daga cikin ƙasashen da suka shiga tsakani aka cimma matsayar dakatar da buɗe wuta, kuma ta ce tana kokarin ganin an kara tsawaita wani yarjejeniya. A halin da ake ciki, miliyoyin 'yan ƙasar ta Sudan na fuskantar ƙarin barazanar yunwa da matsalar samun magunguna.
Ke nan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu duba kalubalen tsaro da ya bullo kai yayin sake zaben gwamna a jihar Adamawa, inda ta kai an ci zarafin wani babban jami'in hukumar tsaro ta DSS. So madalla, biyo bayan cin zarafin da wasu 'yan bangar siyasa suka yi wa wani babban jami'in hukumar tsaro ta DSS, biyo bayan rudani da ya dabebe sake zaben gwamna a jihar Adamawa, wannan faifan bidiyo ya yi ta kai komai a yanar gizo, inda ya ji hankalin hukumar tsaro ta DSS a matakin kasa baki daya. A wata asinarwa da ya aiko mana, kakakin hukumar DSS na kasa Dr. Peter Funyaya ya ce tuni sun kaddamar da bincike don gano gaskiyar abin da ya faru. Wannan kuma ya sake jin hankalin masana tsaro a Najeriya. Shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant Dr. Kabiru Adamu ya bayyana abubuwan da ke faruwa matsayin masu tada hankali.
Wato Mallam Hassan, abubuwan da ke faruwa a jihar Adamawa ababe ne masu tada hankali, wanda kuma akwai alamun cewa bangarori da yawa sun yi abin da ya saba ma doka, daga jami'in hukumar zabe da kuma waɗansu jami'an tsaro kai karya doka. Dangane da shi wannan jami'i na hukumar bincike na cikin gida, wato SSS, dalilan da yasa aka kai hari aka yi mahari hospitali ba, amma in zaka tuna akwai takaddama tsakanin bangaren shi gwamna mai ci wanda ke karshen jam'iyyar ita PDP da kuma jam'iyyar Adawar, wadda kusan mai takaranta take ikirarin cewa har ma aka samu wani jami'in shi kuma zabe a yayin da ita cewa ita ta zabe. To daga baya mun ga matakin da ita hukumar zabe ta dauka a wurin cire da kuma dakatar da duk wani wanda jami'in ne a jihar, ta kuma tsayar da tattara bayanan da kuma duk wani abu wanda ke da nasaba da shi da zaben. A karkashin wannan ne muka ga alamar da yake babu tabbaci cewa shi wannan hukumar, wato Resident Electoral Commissioner din, wanda shi ne ke hadarin aiwatar da ita takarar APC a matsayin mutaki zaben. To kaga dukkan wannan ya saba ma dako mai yiwuwa kila shi wannan jami'i na SSS abinda ya shafe shi kenan, shi ma irin wannan na kuzan koma baya a shi Resident Electoral Commissioner din da ya zo aiwatar da ita takarar APC din, ai akwai jami'in dan sanda wanda ya taho tare da shi. To akwai yanzu jami'ai ma mai yiwuwa kila hadda shi wannan din, to fushin da mai jama'a suka yi shi har ya kai ga abinda gani a cikin gida. Amma dai ga abinda nake son nuna, ababe da yawa sun faru Adamawa wanda ya nuna an saba ma doka, daga bangaren jami'an tsaro, bangaren wa'ansu daga cikin jami'ai na hukumar zabe, kamata ya taka sannan a yi bincike na kuddukud a gano me yake faruwa, kuma su wane ne shinke da hannu a wannan al'amarin, na yadda doka kuma tabbatar da cewa duk wani wanda ya saba ma doka a hukuntar da shi.
A kwararre kan sha'anin siyasar arewa maso gabashin Najeriya, Dr. Hassan Gimba Ahmad, wanda ya kalli faifan bidiyon cikin nutsuwa, na mai cewar lalle kam wannan abu na da kada guiwa.
Na ga bidiyo da suke ta yawo na shi commissioner zabe da kuma shi wannan DSS da kuma duk abin da dai aka yi musu. To kaga a takaice wannan dai yana da karya guiwan mutane ko kuma karya lago, domin kusan wannan zaben an zo karshen zaben bana kenan, ga kuma inda abin zai kasance. Kuma ka san tun zaben da aka yi ana ta zargi kala-kala kan hukumar zabe sun yi ba daidai ba, jami'an tsaro sun taimaka ba daidai ba, wannan Adamawan kuma sai ya zo ya zamanto abinda ma ba a taba zaton zai zama haka ba. Misali, commissioner zabe dai ba hurminsa ba ne zai faɗi wanda ya ci zabe, sai muka zo muka gani ya faru, kuma ga jami'an sanda tare da shi yana ba shi kariya, ga kuma shi wannan jami'in DSS din an ɗauko shi, shi ma an ci zarafinsa, amma yana cewa shi ya je kama wancan ne domin an ce sun karɓi kuɗi, yana magana wajen biliyan biyu. Abun ba daɗi wani lokaci abun kasan nan din ana samai na kaina sai kace ko zaka gura ni ma kai kamar komai
duk da samun kalubalen tsaro yayin zabuka ba wani sabon abu bane a Najeriya amma irin abin da ya faru a jihar Adamawa a cewar Dr. Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja gaskiya abin na da daura kai
to kace kan shi wannan al'amari yana da daura kai kwarai da gaske saboda ana maganan babban jami'i na tsaro sai ga shi a hannun ɗan dabar siyasa sun kewaye shi suna ba shi kashi ana mai tambayoyi sannan a cikin abubuwan da yake faɗa shine cewa an haɗa baki da shi da wasu domin a yi maguɗin zaɓe an ce an ba da maguɗin kuɗaɗe ɗaruruwan miliyoyi kuma biliyoyi wannan abu yana da ɗaura kai kwarai da gaske domin shi wannan zaɓe na Adamawa dai za a iya cewa tun bai tafasa ba ya ƙone ko kuma gaba ɗaya ya afka cikin mummunan rudani kuma ana zarge-zarge hagun da dama sama da ƙasa akan cewa akwai waɗansu gaggan jami'an gwamnati da haɗin kan waɗansu jami'an hukumar zaɓe suna so su murɗa zaɓen jihar Adamawa sa'an nan wannan abu ya jefa zulumi da tunani a zukatan ba ma 'yan jihar Adamawa kawai ba illahin 'yan Najeriya amma babban abin dukkan ciki ne kuma babban abin hakunni a ce babban jami'i na hukumar tsaron farin kaya irin wannan ya shiga cikin wannan al'amari sa'annan shi da bakinsa ya rika cewa an shirya makudi an ba da kudi da sauransu wannan wani abu ne wanda ita wannan hukuma da ma hukumar zaɓe da kuma gwamnatin tarayya suna da babban aiki a gabansu ne su fito su yi wa 'yan Najeriya bayani su kuma wanke kansu
to amma a gefe guda kuma masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk na ganin hakan a matsayin wata izina ga shugabanni
wato izina ce ga shugabanni a kasan nan kuma duk inda shugabanni suke su sani cewa idan za a ci gaba da tsari wanda babu adalci a cikinsa kuma da yaudara amfani da dabaru kala-kala har da irin waɗannan dabaru na nan da nan fito da magana ƙaryata a samu masu zakin baki su faɗi abin da za su faɗa amma kuma a cigaba da danna gaskiya da adalci wanda wata ila shine yake jawo irin waɗannan abubuwan to a gaskiya al'umma ba ta iya zama lafiya ba wannan an kalli na mutum ɗaya kenan wanda wata ila tsakanin su suka samu rashin jituwa sannan mutane za su iya shiga ciki su ma su dau matakai akai to idan ana tafiyar da al'umma a rashin adalci lokaci ne wanda Allah yake kyale jama'a su wa kansu hukunci ya ba su shugabanni irin su su kuma su abubuwan da za su yi yanke wa kansu hukunci to mun fara ganin alamu a Najeriya idan shugabanni ba su dau matakai na gyara abubuwa ba cewa a tsakanin su ma za su fara samun takaddamar da za su rinka tayar da hankali suna yin wa'annan wato abubuwa na tufin alatsi ne ba ya hankali ba shine kuma al'umma take shiga gaba daya wata rana sai ka ga ba hukumomi bane suke yakan kansu kuma mutane ne suke fitowa da kansu su rinka daukan matakai na marasa dadi ina ganin hukuma duk da ta fito ta yi wannan bayanin saboda an nuna kiyayi ga ma'aikacinta nan da maganganun da yake yi wanda tsakanin su ne wata kila ta jawo akai haka sai ta izina ta dauka cewa abin da ya faru shine rashin adalcin da ake gani yana faruwa ba kawai a wannan zabe ba a wasu zabukan da akai a da da kuma wanda akai a kwanaki da kuma wanda kasar take karba ta zauna a kai har a ci gaban dora masu mulki a yanda aka ga dama idan wannan al'ada za ta ci gaba to wannan rigingimu za ku ci gaba da fitowa a tsakanin yan su masu wato hukumomin zaben da ma'aikatan zabe da masu tsaron zabe
shin ko waɗanne matakai ne ya kamata a dauka don gujewa akwai irin haka nan gaba Dr. Hassan Gimba Ahmad ya yi ƙarin bayani
farkon fari jami'in tsaro ya san cewa shi jami'in tsaro ne ya rike mutuncinsa da martaban da aikinsa ya ba shi kaga jami'an tsaro na ciki ba a sani su a inda suka san aiki jami'an tsaronmu a nan sun maida kakinsu ko kuma wannan sana'arsu din hanyar tozarta wa mutane don haka ya zamanto ba a tsoronsu domin kimansu ya zube kaga dai shi wannan jami'in tsaro na Yola Adamawa yanda aka kitsiya shi
aka bayi mishi dan karen duka kuma ake yi mishi tambayoyi irin tambayoyin da da shine kamata yiwa mara gaskiya amma sai aka maida shi mara gaskiya domin sun saba mutane ba sa tsoron su yanzu daga mutun ya ga jami'in tsaro a zuciyar shi ya ga macuci azzalumi wanda zai amfani da sana'ar sai cuce shi to don hakan nan farkon fari shi jami'in tsaro ya san cewa shi jami'in tsaro ne na al'umma ya rike kuma martaban sa kada kuma ya ha'inci ko ya zalunci jama'a domin yana da wani kafa na sana'a eh kenan na biyu kuma duk wanda aka kama shi da laifi a hukunta shi idan ba a hukunta mai laifi to ba ma dukan jami'in tsaro ba duk wani bannace-bannace da ta'annaci da kake gani yake faruwa domin mutane suna gani ba a hukunta masu laifi shi yasa zaka ga mutum zai aikata don ya san babu abin da zai faru tun ba ma ce da yana da uwa a murhu ba ko ya san wani babban ma'aikacin gwamnati ko kuma shi babba ne a gwamnatance zai ce ma ka san ko ni wane ne ba hukunta mutum wai shi babba ne wanda kuma a wasu wajaje muna gani kan cewa shugaban kasa ma bai tsira ba in ya kaka doka na farko jami'in tsaro ya san shi amana ne wa al'umma ya kare su da martaban su to jama'a ma za su hungume su na biyu kuma duk wanda ya laifi a hukunta shi to mutane za su rage yin laifi
Dr. Hassan Imba Ahmed domin jin bangaren hukumar zaben Najeriya kakakin hukumar Zainab Aminu ta ce min bashin sanarwar da suka fitar tun farko a halin yanzu ba za su kara cewa komai akan wannan batu ba Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin A madadin sashen Hausa na muryar Amurka Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance
a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
masu sauraron mu barkamu da yau da sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci a cikin sabon shiri na da dan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo kan da yake kawance da su ke gabatar muku inda a yau ni Asma Musa Azuka na Radio Niya FM Benin Connection Horin Niger zalle ka da ku garin Natafar da ke cikin karamar hukuma mulki ta tsarnawa a cikin gundumar Benin inda muka sadu da mai garin na dabar da ya bamu tarihin garin amma ya soma da gabatar da kai nayi
Iliya Hakimi na gaba da tsanna
Iliya Hakimi zaka iya kwatanta muna minin da tarihin ita garin na dabar
tarihin garin na dabar ainihi ne da nan kwani ta tashi kuma zaro ma ni ruka sani babban zarumi na an kai nan na dabar duna ne mamman dabka lokacin da yayyo yaki ya soke wannan mashi shi a nan gaba da gari to wannan mashi ga canda hamma lokacin madan wa mu shaye ta mashi duk sai haske garin ga amma sai kuma lokacin Alhaji Hassan sarki shi yayi kwana garin ga yayi wani towa hakamu ne da ya kama haske ne ya washe shi hasha ta murna hakami ashe bai kama mai ba shi Alhaji Hassan wai ya wada mana shi lalle Alhaji Hassan har karukun mashin yayi dan mashin duk jima'a wanda Allah ya gwada ma ka garin ga amma in yayi da ba gani ne amma sai ashe wadi ba shi ne sai amma Allah bai nuna gani ba gani ne mashin lalle duk jima'a Allah ya sai ya hita
shine abun hikima wanda duk ko ina aka jiya babu shi sai nan na dabar kenan
lalle nan na dabar akwai wannan mashi duk jima'a wanda Allah gura ma zuwa mangara za ta zuwa sai ya hita kuma duk sai haske garin yake da sarki kuma abubuwa ne na abin yaki ga shan ka gani abin bakan nan nashi sai shi kwana shi kuma shi kasa amma shi Alhaji Hassan haka mu ne yayi da suka da mu dan shi Alhaji Hassan kwana yana nan garin ga dawo na inda diki
ma anan musali yana kai kamar shekaru dawa da kawa
to abin gari ya dade amma sai da kiyata ka ga kiyata suka yi in bai shi ka shiga da yin ba da kawawa dan tudun ta daga gidan birni na Allah an gaci waciya na birni ya tashi ya koma kwani zaru ma su koma su kwani ga wayi ka wada mana kakannin ne
an yi kaman misali hakimi nau kenan
to an yi hakimai amma dai kawai da wayan mu ma ganin dai wanda mun ka sani hakimi shi da mun ka sani hanni amma san dai da an yi hakimai wanda ba ka sani su gaskiya amma dai wanda mun ka sani shi da mun ka sani
duka jarum maina
duka jarum maina dan naje dan nan ga dai inda abin da za kai yanzu an ce ma damuna ta kama za ka ji ma gabar da gari a kokiri a kai na kidan noma za ka ji a kidi wurin nan sai ka ji ma mutanen karsu a ce a kidi amma nan na kasa na inda ma shi nan kai ta a kidi nan kasa na inda take ai nan dukkan sarakuna na kwanni wanda
yanzu haka ana sama
ko wani kwan lokaci yayi za ka ji wannan kidi kasa in lokacin da muna yi za ka ji wannan kidi
lallo banta musamman wannan al'aban al'ajabi da cikin na dabar akwai wani abu wanda duk inda aka taya aka jeura duk garuruwan ga ba a samu sai na dabar
to yanzu kuma akwai akwai wani icen kuka sai san ko muhammadanin kawai ka zakkwaran su a dauri kuka ta kuka kuwa gando aka ce mata
wasu abubuwa na al'ajabi a cikin ta
to duk wani dauke dauke nan babu wanda ba in dai ka zo kai alkoli wanda ka zo ha sai a cika musu ko in ka zo kai a dauri kai hammutaren zandar maradi zandar ba su zakkwaran duka su zakkwaran a yan koko gaban yamayya su a zuwa da su a dauri in lokacin koko yi na inda icen nan
wata aljana ta wurin ku ne
to wannan dan wanda ka zo su suka sani eh amma mu ni an na shara ni na ka wanda can kwanda aka kama zo mu shaye in zo in shaye shi tunda ma wata ko ta taron ta haitu sai ka shiga gogo ayi ruwa ba ka shike hawa idan ya sadu ta ma sa shuri shar in kan nan ko ruwa ka shike ba ka shike in an kai ruwan sama in ta shike wuri ma ya ka shike kashi ba a ganin ka ita idan ya kuma me ta ba ta yiwa ba ta yiwa da kai kai me ya sai tsaga ita kan gashi ka ga gashin kai
me ta gaza
eh me ta gaza mata ta ba har ma mutum bai yi ta shike shimiya
in kai yimiya ka yimiya da gashin kai
eh gashin kai eh gashin kai na ba ta yiwa mutayen da sun kace da har ma kai dole ma an ka bari ma an ka zo kai go a jaje ka dubo ya kuka in kai an ka ce sai in kai mira zai ka ta koma gashi kaji abin da ta yi kuma banda wannan tarihi akwai tarihi can gaba ita ko bigata nan zaru ma sun kai zama
da cikin nan gaban
nan a wuta nan gaban da su kwarikin nan hannu duk kan nasu zaka nan wurin tarihi birniya an bigata nan ranan da akwai yaki da uku sai har wata bigata can karkara can wani kakana mu mahaki na in yi shigar sai a gahir can karkara lalle bigata nan an ka ce zaru ma sun kai hakan kowar birni dan birniya nan an kai kowa to sai an kai musu rami can ko in masu haji sun kato sai su yi sai su yi kwanso can
wani matsaloli wannan garin ke fama da shi kenan tun ka washe zo ke yanzu
ba mu da wasu matsaloli abinda dai an matsalolin mu yanzu da dai mun ka samu an kai mana makaranta ta boko lokacin in tanja to lokacin nan mun ka samu makarantar boko yanzu lokacin nan mun ka samu yan lakwal yanzu kuma ma son abinda dai an matsalolin mu rashin ruwa na sha ba ruwa rija na gari mu yanzu ma ka ga mata ai sai mun tace mun yi marzaki wa dan ma mu sa injin a sa ruwa ma ba ba mata ruwa ba ruwa wa mu la shi zai da matsalolin washe ruwa kalle nan ba duk tarihin da aka ganin ba mu da ruwa ka san ko idan na kwari ta tashi amma ba mu da ruwa gaskiya ba mu da ruwa tsotsi in ka ga mun sha ruwa tsotsi mun zo mu so na faya wata
game da wannan matsalar ta ruwan sha wanda garin na da barke fama da ita mun tuttubi magajin garin Tsannawa domin shin irin matakin da suka dauka don warware ma mutanen na da bar wannan matsalar
sunana Sahaba Adamu ne markin communal ta Tsannawa eh abin da zamu ci bisa ga wannan matsala ta ruwa wanda ta shahe garin Nadabar mu a matsayin mu na Meri mun dauki niyyar za mu yi musu yasan rijiya da gare su dan da ba su da rijiya suna da rijiya kuma bayan haka nan za mu bi sau da kafa ta fannin gwamnati ko kuma masu hannu da shi ne mu samu miniya a fe kenan ci a rashatu dan yanzu ba lokaci ne ba wanda rijiya ga biyan bukata to insha Allah muna da masu hannu da shi ne proje ne wanda Allah ya rida sa su yi biya mana wannan bukata kaman akwai wani sabon proje pisan 2 duka mun yi dossier kala kala ba komunikin tsana duk komin na da bankin kwanni kenan mun sa wannan bukata ciki
ni kuke jira gare su domin su kara hakura a zuwa ga bakanin a samu
irin da muka gare su ci gaba da hankuri tunda ba abu ne ba na gaugawa ta abu ne muke son a yi na dindindin wanda ga doriya ba kamar rijiya ba wanda wani dan lokaci kalilan gare shi na rayuwar shi ya kara ruwa tunda shi an ka samu banfo kaga shi jima yake yi
kuma wannan zai biyo duk kuma kauyuka na kewar niki da wannan matsala kenan
duk zai biyo kauyuka tunda wanga proje da muka ce maka pisande proje na wanda aka karkashin cibiyar prime minister to duka mun yi dossier duk gari gari mun yi gungun garuruwa wanda ayi musu multi village kamar gungun tungan makoki da su mozage da sauransu gungun kadeba da su alela gidan sa adu da sauransu gungun kaku su mai fulla da sauransu to kun ga an ka samu wannan Allah tabbatar da wannan kun gani na fannin ruwa za a ji sauki insha Allah
masu sauraron mu a nan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari wanda ni a san Musa zaka na radio ne a kan binnan kwanin jamhuriyar Nijar na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amerika daga nan nake sallama da ku sai wani lokaci
to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu.
Kar asha kwaya kwaya ko bata da kyau jama'a ku saurara to kar asha kwaya kwaya ko bata da kyau dubban mutanen gida daji suna zanci kwaya ko bata da kyau to kar asha kwaya kokar asha kwaya kakan ka baya sha baban ka baya sha bai kai ka shan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ko ba shi da kyau matar ka baya sha matar ka bata sha yayan ka baya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau takallan ba nan ne kwaya ko ba ta da kyau takan sa alala ce kwaya ko saurara kwaya ko ba sha ne kwaya ko ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ko ba to tun da ba na sha wannan mu ba ya sha to kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau jama'a ku saurara kakan ka ba ya sha baban ka ba ya sha mai kai ka shan kwaya da yan kwaya na lanci yan kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a a saurara na lanci yan kwaya na tsina yan kwaya jama'a a basha ne wallahi ba ta da kyau kwaya ku ba shi da kyau matar ka baya sha matar ka ba ta sha yayan ka ba ya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau takallan ba nan ne kwaya ko ba ta da kyau takan sa alala ce kwaya ko saurara kwaya ko ba sha ne kwaya ko ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya kar ku sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ko ba to tun da ba na sha wannan mu ba ya sha to kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau jama'a ku saurara kakan ka ba ya sha baban ka ba ya sha mai kai ka shan kwaya yan kwaya na lanci yan kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a a saurara na lanci yan kwaya na tsina yan kwaya jama'a a basha ne wallahi ba ta da kyau
kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.